na Kandahar a wannan makon. Sauran kimanin dakaran Amurka 2,500 tare da na kawancen NATO kusan 7,000 dole za su fara Afghanistan ranar 11 ga watan Satumba bisa ga umarnin da shugaban Amurka Joe Biden ya bada.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu yankin Sokoto na arewa maso gabashin Najeriya inda ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro. Muhammad Nasir gare ka.
Har-haren ta'addanci dai a Najeriya kusan a ce yanzu lamarin ya kwancewa kowa kai domin bayar da ba a shaidi hari ba daga 'yan bindiga. Harin da 'yan bindigar suka kaiwa al'ummar gabashin Sokoto a garin Isa a ranar sallah duk da yake ba a samu salwantar rayuwa ko jikkata wani mutum ba. A cewar shugaban karamar hukumar Abubakar Yusuf Dan Ali, abu ne mai nuna cewa akwai bukatar dauken gaugawa domin abin ya soma wuce wuri.
Idan aka yi report din nan ga Chancellor Sirugansu manzara da su kuna musu bayanin duk abubuwan da ke cikin sa. Dauka gama dina ta yi kuwa kalubale domin na ɗaya an ka fara shigowa cikin lokaci dauka gama headquarter. Amma duk sauran lokaci gama sai dai a tsaya a ƙauyukan su. To mu sun kare da ƙauyukan su ma da shigowa cikin gari ko ba gaskiya ba. Gaskiya muna buƙatar ainihin ƙarin intervention ko ba gaskiya ba. Kuma fotan gwargwadon hali dai suna zagaya sosai. Duk inda an ka ce musu ga abu ya faru suna aikai kansu.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto ta bakin kakakinta DSP Sanusi Abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan harin da kuma jajircewar jami'an tsaro wajen korar 'yan bindigar. To sai dai kawo hada wannan rahoto ba a samu cikakken bayani ba daga jami'an 'yan sanda mai kula da yankin na Isa. Na tuntubi wani mazaunin garin domin jin yanayin da ake ciki bayan jami'an tsaro sun yi nasarar fitattakar 'yan bindiga.
To yanzu yanayin da ake ciki dabbobin da an ka kama kanana ne an ka doka cikin gida amma sun tafi can akwai wani bawa Allah da addan shanu. Yara ne yan mata kanana haka su ne suke kiwo bakin gari hakan da ya tura su kahin a dawo da iri to can sai sun ka gamo da shanun can sun ka kwari sun ka dai da su abin da an kai kiyasi dai da shanun da tsana dabbobin 35 gaba da 36 sun ka dai da su sannan kuma cikin dare jiya akwai nan barkaja wasu yan bangan da katsaron garin su wani kira ne yake gaya min cewa sun samu labarin mutanen sun yi tsakanin tozai da gazau don haka a sanar da mutane ba san dai sun ka amma dai a sanar da mutane to amma dai har yanzu kawai da musan labarin sun ka shiga ba.
Lamarin rashin tsaro dai na ci gaba da jan hankulan jama'a musamman a arewacin Najeriya inda jagororin al'umma ke ci gaba da kiraye-kiraye ga gwamnati. Shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci a Najeriya mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na daga cikin masu irin wannan kiran.
Rashin tsaro abu ne wanda ke damun kowa musamman shugabannin gwamnati saboda kuma da ƙarin kira ga shugabannin gwamnati daga shugaban ƙasa da gwamnonin jihohi da sauran al'umma a ƙara daure damara a shakan wannan matsala ta rashin tsaro a ƙasarmu. Abun yana son ya wuce wuri ko kuma ya wuce wuri to ana kame-kame na jama'a ana karɓar kuɗi ta fansa da sauransu. To mu musulmi mun san wannan ba addinin musulunci ba ne kuma yawanci wanda suke yi ana cewa musulmi ne. To in musulmi ne muna kira gare su su ji tsoron Allah su koma ma addinin musulunci su bi hanyoyi na ƙwarai za su taimaka ma al'umma a samu ci gaba domin ƙasarmu ƙasa ce mai arziki mai albarka.
'Yan Najeriya dai na ci gaba da sauraron gwamnati ganin yadda za ta karɓa waɗannan kiraye-kiraye da ake yi ko da za a samu sauyi ga matsalolin na rashin tsaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya.
Bayan kwana shida ana fama da matsalar tura mai, lamarin da ya janyo fargaba a gidajen mai a wasu sassan Amurka. An fara tura man a bututun man da ke gabashin kasar da suka fuskanci kalubale sakamakon wani kutsen yanar gizo da aka dora laifin akan wasu masu kutsen Rasha da ake kira Dark Side. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga masu ababen hawa da kada su damu. Ya ce wannan matsala ce ta ɗan lokaci. Kada ku sayi mai fiye da yadda kuke bukata nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Shugaban ya kuma gargaɗi masu gidajen mai akan kada su ƙara farashin man. Yana mai cewa kada wanda ya yi amfani da wannan yanayin don cin riba. Babbar kotun ƙasar Kenya ta yanke hukunci jiya Alhamis na cewa ƙoƙarin shugaba Uhuru Kenyatta na yin garan bawul a kundin tsarin mulkin ƙasar ya saɓawa doka, inda kotun ta dakatar da abin da masu sukan lamiri suka kira wani matakin siyasa na neman takawa mataimakin shugaban Barki wanda ya samu saɓani da shugaban a bainar jama'a. Yan majalisa sun riga sun sanya wa kudirin garan bawul dan hannu wanda ake kira Building Bridges Initiative da Turanci, wanda ya zama wani babban canji ga tsarin gwamnatin kasar da ke gabashin nahiyar Afirka tun bayan da aka fidda sabon kundin tsarin mulki a shekarar 2010. Amma a yanke hukuncin akan korafe-korafe da bangarori daban-daban suka shigar, wani kwamiti mai alkalai biyar a kotun ya ce Kenyatta ya yi amfani da wani tanadin kundin tsarin mulki da aka yi musamman don 'yan ƙasa don fara yin canjin, abinda ya sa hakan ya sabawa doka. Gwamnatin wacce ta so a kada kuri'ar raba gardama bayan da Kenyatta ya sanya wa kudirin hannu don zama doka, ta ce za ta ɗaukaka ƙara.
Gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu, inda wannan karan za mu nufi jamhuriyar Niger, inda ake tice kuce tun bayan da 'yan adawa suka zargi tsohon shugaban kasar Isuhu Muhammadu da mallakar wata kaddarar da suka ce bai bayyana ta dalla-dalla kamar yadda doka ta ce ba. Daga Yamai babban birnin kasar, ga Sulaiman Muna Barma da cikakken rahoton.
Ainihi wani jigo a babbar jam'iyyar adawa ta Model Lumana Bana Ibrahim ne ya bankaɗo wannan labari a shafinsa na Facebook bayan nazarin bayanan da rahoton kotun Kurde Kont na 2020 ya kunsa game da kadarorin da Isu Muhammadu ya mallaka kafin ya sauka daga kujerar shugabancin kasa.
Shugaban kasa wanda ya bargado ba a gaya ma mutane ba ina ake samun gidajen da ya mallaka. A cikin gidajen nan akwai gida a Tawa da mun kai bincike ba a ma'i da ba gine-ginen da ake yi har yanzu ana ci gaba da shi. Mun kai bincike sai mun ka gane cewa gidan nan gidan gwamnati ne, tunda a cikin mallakan kamfanin SNTN ne take. Kundin tsarin mulkin kasa aya 52 ta hana ma shugaban kasa a lokacin da yake mulki ko da kanshi ko kuma ya biyo ta wani ya sayi wani abu da ke cikin dukiyar kasa da ake ce ma bien de l'etat ko kuma na kamfanoni da ake ce ma société d'etat. An hana mai, an ce in yayi shi ya saba ma doka.
Bana Ibrahim na ganin ya zama wajibi kotun ta Cour des Comptes ta sake waiwayar tsohon shugaban kasar ta Niger domin ya yi wa jama'a cikakken bayani kamar yadda doka ta wajabta.
Nauyi ne da ya rataya a wuyar dukkan kasa na ganin cewa an kare kundin tsarin mulki. Don ka mun ka ce ya kamata koti wadda aikin ta ce kenan ta sa ido ta gani in ba a saba ma doka ba, ta tambaye shugaban kasa da ya bargado gidan nan wani gida ne kuma tushen gidan daga ina ne ya fito. Inda a cikin dukiyar gwamnati ne ya saba ma doka kuma ya kamata a yi mai hukunci bisa kan wannan.
Sai dai makusantan tsohon shugaban kasar na cewa babu kanshin gaskiya a wannan zargi da suke dauka a matsayin wani shaci fadi maras tushe. Alhaji Asmana Muhammadu na daga cikin mashawartan fadar shugaban kasar Niger a zamanin Isu Muhammadu.
Wannan mutane mun san su kuma sun san mu. An san su wane ne barayi, su wane ne adalai. Mun gode wa Allah. Tsawon shekara goma da ya yi dala guda ba su ya sata ba. A nan Yamai ba su da hili da su gwadi suka ci shugaban kasa ya sata. Babu kare guda da shugaban kasa ya amsa na wani yabba wani ko yabba dan shi ko yabba iyalin shi. Kai yanzu shugaban kasa kamar Isu Muhammadu da zai shekara goma na shugaban kasa, kungiyar mu Ibrahim ta ba shi wannan miliyorori kuma an yi zancen shi da hiliyoyin da bai wuce miliyan goma ko ma ya yi yawa duka gaba daya.
Kundin tsarin mulkin jamhuriyar Niger ne ya umarci kowanne daga cikin shugabannin kolin kasar ya yi wa kotun Cour des Comptes bayani game da adadin dukiyar da ya mallaka kafin soma aiki, sannan tilas ne ya sanar da jama'ar kasa abinda ake ciki game da waɗannan kadarori a kowace shekara. Dalili kenan 'yan adawa ke ganin buƙatar sake duba bayanan da tsohon shugaban kasa ya gabatarwa kotun ta Cour des Comptes watanni kaɗan kafin ya shida daga karagar mulki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Suleiman, har yanzu muna jamhuriyar ta Niger, inda al'ummar Kirista suka kaiwa musulmi gaisuwar sallah. Haruna Mamman Bako gare ka.
A jamhuriyar Niger, membobin kungiyar nan ce ta mabambanta addini mai suna Sedir Committee de Dialogue Intra-Religieux ke ci gaba da yi wa juna barka da ganin an kammala azumin Ramadan na wannan shekara lolami, kamar yadda Pasto Abubakar Musa, shugaban haɗin kan Kristoci na birnin Kwani, ya mini ƙarin bayani.
Sako da nake da shi zuwa ga uwayenmu, kakanninmu, yannanmu, shugabanninmu, muna musu barka da sallah, kuma muna ma shugabanni barka da shan ruwa, muna musu fatan alheri, kuma bari Ubangiji ya muna gafara, Ubangiji ya nuna alherinsa da jin ƙansa zuwa ga ƙasar mu baki daya. Abu ne muke farin ciki da shi ne an yi sallah lafiya, kuma an ƙare lafiya, kuma farin cikin mu duka shi ne zaman lafiya a cikin ƙasa, kuma mu yi murna, mu yi farin ciki domin zaman lafiya da ke ci gaba da yi a cikin wannan ƙasa ta mu. Muna fatan alherin Ubangiji zuwa ga wannan ƙasa, kuma muna ma dukkan mayya, dukkan shugabanni, shugabanni na ƙasa baki daya, muna ma kowa da kowa, malamai duka, muna musu barka da sallah, barka da wannan sallah da aka yi, muna musu fatan alheri, kuma gaskiya muna tare da su a bisa wannan sallah da aka yi. Mun sani duka uwayenmu ne, kuma yannanmu ne, kuma kannanmu ne, kuma kakanninmu ne, kuma a Niger duka mu zuriya guda ne, kabila kuma guda, akwai tabbasaka duka tsakaninmu, da haka muna ma dukkan yan uwa kabila daban-daban barka da sallah. A fannin mu muna addu'a domin kwanciyar hankali a cikin ƙasa ta mutanen Niger. Yadda zan ce, idan babu kwanciyar hankali, duka addinan da ke cikin wannan ƙasa babu wani addini wanda za mu emoyi, ba a abotar Ubangiji in babu kwanciyar hankali. Amma addu'anmu shi ne a kullum muna addu'a domin kwanciyar hankali a cikin ƙasar mutanen Niger.
Na tambayi Malam Tasiu Alkali, shi ma memba wannan ƙungiyar ta Sidiyar ta haɗin kan mabambanta addini a jamhuriyar Niger, da ta kumshi mabambanta addinan na kowane ɓangare, ko ya suka ji da wannan saƙon barka da sallah da Kristoci suka wa musulmi a irin wannan lokaci da maganar zaman lafiya da tsaro ta dabibiye kasashenmu.
Kwarai muka ji daɗi, kwarai muka ji daɗi. Na ce babban abin da adda muhimmanci gare mu a ce ga hanya ta azamna lahiya a haɗa kai. Tun da kowa ya san yau lokacin gawa da muke ciki. Kenan da Hausa aka ce in kiɗi ya saki, rawa sakewa ta kai. Kenan yanzu da an kai bukata haɗin kai, duk hanyar da aka bi a kanun mutane shi haɗu, yanzu ita ce mafi muhimmanci. Ga kowa, Allah ya ƙara ba mu haɗin kai. Wallahi alhamdulillah. Alhamdulillah, muna fatan Allah ta'ala shi ƙara haɗa kanunmu daidai ya daida, domin duk sanda an ga ce al'umma kai ya haɗu, to wata baraka ba ta shigowa, duk ko in baraka ba ta shigo ba, zaman lahiya ya zo, zaman lahiya ko shi aka so.
Sallar dai ta wuce, kuma ababen da suka ɗauki hankulan jama'a a jawaban da magabata suka gabatar a bana shi ne sha'anin tsaro da yi wa juna adalci da zaran. Muna buƙatar ganin an kwace daga waɗannan ittila'in da suka dabaibaye rayuwar jama'a. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausar muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Agaida Haruna, kada a shafa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka nan mako zai leka ne ga irin wani da ake toyawa dangane da shirin da Amurka ke yi na komawa cikin matsayin da aka cimma da Iran kan shirin ta na nukiliya da Amurka ta fice a zamanin mulkin tsohon shugaba Donald Trump. Sunana Mahmud Dalo. Madalla. To har yanzu ana ci gaba da tattaunawa kan batun komawar Amurka cikin yarjejeniyar nukiliyar Iran, da kuma yadda za a tabbatar da ganin an aiwatar da ita ba tare da tangarda ba. Masu lura da lamura sun ce wajibi ne sai an yi la'akari da yaduwar makaman nukiliya a yankin gabas tsakiya, yayin da Iran din ke neman a dage mata takunkumin da aka kaba mata. Baya ga haka, akwai bukatar a taka burki ga irin ayyukan da mayakan yan Shi'a ke yi a yankin, waɗanda suke samun goyon bayan hukumomin Iran. David Shinega babban malami ne a cibiyar Washington Institute, kuma tsohon mai ba gwamnatin Trump shawara ne kan batutuwan da suka shafi yankin gabas tsakiya. A cewarsa, Iran na matukar bukatar ganin an dage mata dukkan takunkumin da aka saka mata. Kafin ta koma tubar da aka dora ta a wata matsaya da aka cimma wacce ake kira JCPOA a takaice. Ya kara da cewa akwai kuma bukatar Amurka ta yi amfani da wannan dama ta takawa Iran burki kan irin ayyukan ta'asar da take yi da ita da kawayenta a yankin.
If enough sanctions are lifted, there will be insufficient leverage to get the Iranians.
Babu wata madogara da za a iya